sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu ra'ayi assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Abdulaziz Adili Toro ne tare da Baba Yakub Makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata 16 ga watan Fabrairu shekarar 2021 kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Baba Yakub Makiri da kanun labarai
to Abdulaziz kasuwannin Asiya da dama sun rufe ajiyar litinin da riba mai yawa a cikin takaitaccen cinikayya ribar da ta zo ta dalilin kwarin gwiwa fitar da rigakafin COVID-19 da kuma raguwa da ake samu na harbuwa da corona virus. Wani harin roka da aka kai a arewacin Iraki da yammacin jiya Litinin ya kashe wani dan kwangila a cikin dakarun hadaka karkashin jagorancin Amurka kana yi kata akalla wasu mutum tara. A yau Talata kuma ana ci gaba da zanga-zangar gama gari da ake yi a fadin Myanmar da kinjinin juyin mulkin sojoji da suka hambare da zababbiyar gwamnatin farar hula duk da rufe hanyar sadarwar internet kwana biyu a jere.
Kanun labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji kiran masu ruwa da tsaki a Najeriya sun yi kira ga ƴan ƙasa su gushewa ramuwar gayya.
Wannan duk abin da ke faruwa a Najeriya jahilci da rashin tunani shike kawo irin waɗannan abubuwa kuma abubuwa ne wanda yake ya kamata gwamnati ta fito da gwamnati da dattawan ƙasa kowa ya fito ya tashi tsayin daka ayi maganin abun nan kada yayi nisa.
Sai kuma mu leƙa ga murin Niger inda ofishin alkali mai kare muradun hukuma wato Procureur de la République yayi kira na musamman zuwa ga ƴan takara biyu da su yi hannunka mai sanda.
Mai shari'a Mamman Tsayebu Isa ya ce yana bin diddigin abubuwan da ke faruwa a yakin neman zaben da ke gudana a yanzu haka a nan Niger. Saboda haka ya tunatar da ƴan siyasa da ƴan farar hula da dukkan ƴan ƙasa cewa kundin hukunta masu laifuka a ayarsa ta 102 ya tanadi hukuncin zaman kasan shekaru 5.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma za mu gabatar da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad da Hafiz Babale ke gabatarwa. Za mu kuma karanto wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makiri. Kasuwannin Asiya da dama sun rufe ajiyar litinin da riba mai yawa a cikin takaitaccen cinikayya ribar da ta zo ta dalilin kwarin gwiwar fitar da rigakafin COVID-19 da kuma raguwa da ake samu na harbuwa da corona virus. Kasuwar Nikkei ta kasar Japan ta rufe ajiya yayin da ma'auni ke nuni da ta samu tashi da kashi 1.2 cikin 100. Ita ma S&P ASX ta Australia ta rufe da kasa da dala guda. Sai kuma Kospi ta kasar Korea da TSEC ta kasar Taiwan dukkaninsu sun samu tashi da kasa da dala guda. Ita kuwa Sensex ta Mumbai ta fadi ne da kasa da dala guda a cinikayyar yammacin jiya. Alamomi sun nuna kasuwanni a Hong Kong da Shanghai sun rufe ajiya saboda hutun karshen shekarar luna. A cinikin kayayyaki an sayar da ma'aunin zinari daya dala 1,820 inda ya fadi da kasa da dala guda. A Amurka an sayar da danyen mai dala 60.13 ganga guda. Kanin danyen man Amurka na Brent ya tashi da kashi 1.6 cikin 100 inda aka sayar da shi dala 63.48 ganga guda. Manyan kasuwannin Amurka guda uku da ba su yi aiki a jiya Litinin ba saboda hutun tarayya na ranar shugaban kasa da ake yi saboda haifuwar shugaban Amurka na farko George Washington za su samu riba mai yawa a cinikayyar nan gaba. Wani harin roka da aka kai a arewacin Iraki da yammacin jiya Litinin ya kashe wani dan kwangila a cikin dakarun hadaka karkashin jagorancin Amurka kana yi jikata akalla wasu mutum tara. Mai magana da yawun rundunar hadakar sojin ruwan Amurka Colonel Juan Maroto ya faɗa da safiyar yau Talata cewa rokoki 14 ne aka harba kuma guda uku suka faɗa wa tungar sojin sama da ke ɗauke da sojojin Amurka a kusa da filin saukan jirage na Irbil. Maroto ya ce dan kwangilan da aka kashin ba Amurka ba ne amma mutanen da suka jikata sun haɗa ne da fararen hula guda 8 da wani sojan Amurka guda. Wata kungiyar da bata shahara ba da ake kiranta Saraya Auliya Aldam ita ce ta dauki alhakin kai harin rokar da aka kai a cikin yankin Kurdawan Iraki ya fusatar da mu, inji sakataren harkokin Amurka Anthony Blinken a cikin wata sadarwa da yammacin jiya Litinin. Ya ce muna mika ta'aziyya ga ƴan uwa da abokai na dan kwangilan farar hular da aka kashe shi a wannan harin. Haka zalika muke ta iyalan fararen hula da ba san hawa da sauka ba. Ya kuma ce ya tuntubi Prime Minister yankin Kurdawan Masrur Barzani domin tattaunawa akan wannan batu da kuma yi masa alƙawarin taimakawa wurin gudanar da bincike da hukunta masu laifi. A yau Talata an ci gaba da zanga-zangar gama gari da ake yi a fadin kasar Myanmar na kin jinin juyin mulkin sojoji da suka hambarar da zababbiyar gwamnatin farar hula duk da rufe hanyar sadarwar internet kwana biyu jere. Masu zanga-zangar sun rufe hanyar gaban babban bankin kasar da ke birnin Yangon duk da yawan motocin soja da aka jirge akan hanyar wuni guda kafin nan. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ce masu zanga-zangar sun kuma rufe ayyukan jiragen kasa tsakanin Yangon da kuma garin Maulamiyeni da ke kudancin kasar. Mabiya addinin Buddha da dama sun shiga zanga-zanga ta yau Talata suka yi tattaki a Yangon. An rangama tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sandan Myanmar na karuwa ne tun bayan da sojojin suka tsare shugaba Aung San Suu Kyi da wasu jiga-jigan jami'an gwamnatin farin hular a ranar 1 ga watan Fabrairu, kafin suka ayyana dokar ta ɓaci ta shekara guda. Suna nuni da maguɗi da ya dabaibaye babban zaɓen ƙasar na watan Nuwamban bara. Hukumar zaɓen Myanmar ta yi watsi da wannan ikirarin sojojin.
An jima kaɗan Baba Yakub Makiyari zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Yanzu bari mu liƙa Najeriya. Bayan da rikicin barke tsakanin Hausawa mazaunan jihar Oyo da 'yan ƙabilar Yarbawa a kasuwar Shasha da ke birnin Badon, masu ruwa da tsaki a Najeriya da suka hada da lauyoyi, iyaye sun buƙaci 'yan ƙasa su kwantar da hankalinsu tare da gujewa ramuwar gayya. Wakilin murya Amurka Halima Abdurrauf ta aika mana da ƙarin bayani.
Masu ruwa da tsakin da sun kira daga kausar murya ga 'yan Najeriya musamman matasa da su gujewa fadawa cikin tarkon ramuwar gayya suna mai cewa hakan ka iya jefa ƙasa cikin rudani. Fitaccen lauya barista mai nasara Kogo ya ce kamata gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki su ɗauki matakin gaggawa domin a yi maganin lamarin kada ya yi nisa.
Wannan duk abin da ke faruwa a Najeriya jahilci da rashin tunani suke kawo irin waɗannan abubuwa, kuma abubuwa ne wanda yake ya kamata gwamnati ta fito da gwamnati da dattawan kasa kowa ya fito ya tashi tsayin daka a yi maganin abun nan kada ya yi nisa. A 1914 akwai wani aka kashe Archbishop Fernando Po a garin Sarajevo, wanda wannan ne ramuwar gayya ta kisan shi ita ta jawo yakin duniya na farko. Kun ga abubuwan da suka faru a Kosovo, a Yugoslavia, a Rwanda, har ma irin wannan abu ya sanya gaba daya daular Ottoman ta ma a doren kasa. Saboda haka dole kowa ya tashi tsaye ya san kowa nauyi ne na kowa. Shi tsarin mulkin Najeriya muka dauki sashi na 21 yi magana mai girma wadda take akwai al'adar mu ta girmama juna a zaman lafiya ta kokarin mutunta bako. Wannan al'ada din ta kasance ta yi karanci yanzu ba dan komai ba, saboda komai na rayuwar Najeriya ana danganta shi da siyasa. Tsarin mulkin mu na Najeriya sashe na 14 sakin sashe na 2 yayi bayani akan cewa ga dan kasa anan ne kancin Najeriya take.
Malamin addinin Islama Suleiman Nasir Ahmad ya buƙaci 'yan kasa su yi hakuri.
A matsayin mu na musulmai, Allah ya hana mu mu dauki ramuwar gayya, amma akwai inda Ubangiji yake cewa abinda aka yi maka kai dogi da wannan, amma ka yi hakuri. Ya ce domin duk wanda ya hakuri akan al'amuran da suka taso masa zai cinwa nasara a rayuwarsa. Kuma kamar yadda ƴan uwa suke daga hankalinsu akan wasu abaibai da suka faru ga ƴan uwansu musulmi, dole akwai batanci kuma akwai sosawar zuciya, amma wannan ba shi ne mafita ba. Gaba ɗayan mu tattara mu koma ga Allah. Saboda haka ni shawara ta ga al'umma na Najeriya domin kasa da yake dunkulalliya, to babu wata inda shari'a ta ce dan kasa ya dauki hukunci akan sa, ma dan akwai mahukunta da Allah ya nada dan tabbatar da al'umma adalci.
A bangaren iyaye mata kuwa, malama Bilkisu Kaikai ta bawa al'umma arewacin Najeriya shawara kan wannan batu.
Shawara da zan ba al'umman mu da ke arewacin Najeriya shine kowa ya natsu ya kuma fahimci rayuwa duka yadda take. Bai kamata a ce wai in an samu wani tajaraba a shiyoyin ƙasar Najeriya kuma wasu su ce za su ɗauki doka a hannunsu, wannan ba ƙaramin kuskure ba ne. Idan abu ya zo ya yi addu'a a kuma nemi malamanmu na addini su yi da su suka fi kusa da mutane da kuma shugabanninmu na gargajiya, kowa ya tsaya da matasa da iyaye mata da maza gaba ɗaya a roƙi Allah ya kawo sauƙi ya kawo ƙarshen wannan fitina.
Shedan gari da ido dai sun ce rikicin ya ɓarke ne bayan rashin fahimta da ya afku tsakanin wani ɗan dako da wata ne shago a kasuwar Shasha da ke birnin Badon, lamarin da ya rikide aka kai ga rasa rayuka da dukiyoyi. Mai taimaka wa shugaba Muhammadu Buhari musamman kan sha'anin yada labarai Malam Garba Shehu a shafinsa na Twitter ya ruwaito cewa gwamnatin da shugaba Muhammadu Buhari ke jagoranta za ta yi duk mai yiwuwa wajen tsaron rayuka da dukiyoyin duk 'yan ƙasa gabaki ɗaya. Halima Abdurrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
gaida Halima Abdurrauf. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gaba bai ku makeri da labaran duniya kashi na biyu.
An yi shari'an wasu mutane tara masu rajin kare demokaradiyya a yau Talata a Hong Kong saboda shiga cikin zanga-zangar kinjinin gwamnati a shekarar 2019 da ba a bada izinin gudanarwa ba. Zanga-zangar dai ita ce mafi girma da aka yi a Hong Kong a cikin watanni shidan shekarar 2019 inda aka samu tarzoma tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sanda. Dokar mika masu laifi ga China mai tsarkakiya ita ce ta tada zanga-zangar da ta hada da bukatar samun walwala ga harkokin kuɗi wanda tuni yankin ya samu cikakken walwala yayin da Burtaniya ta hannunta ikon yankin a shekarar 1997. Sabuwar dokar tsaron ƙasa da Beijing ta fitar a shekarar da ta gabata ita ce ta rura wutar zanga-zangar da ake ganin kowane mutum a Hong Kong da ya shiga zanga-zangar ya aikata ta'addanci da kuma rashin mutunta iko ko kuma haɗin baki da wasu ƙasashen waje wanda zai fuskanci jan kunnin zaman gidan yari tsawon rayuwarsa. A ƙarshe, wani jami'i a demokradiyyar jamhuriyar Congo ya ce sama da mutum 200 ne suka bata bayan da jirgin ruwa ya nutse a kan kogin Congo wanda ya hallaka akalla mutum 60 da yammacin ranar Lahadi a lardin Equateur da ke yammacin ƙasar. Ministan harkokin ayyukan jin kai Steve Mbikai yana kira ga hukunta waɗanda suka aikata hakan, inda ya ƙara da cewa an danƙara wa jirgin ruwan kaya da ya wuce kima na fasinjoji da wasu kayayyaki. Ya ce masu kula da sadarwar jirgin ruwa a cikin dare su ma sun taka rawa a wannan hatsarin jirgin. Mbikai ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa mutum 300 ne suka kubuta daga hatsarin. Jirgin ruwan yana kan hanyarsa ne daga babban birnin kasar Kinshasa zuwa Mbandaka, inda jirgin ruwan ya kife a kusa da ƙauyen Lungalo Ikoti.
Gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zuwa muryar kasar Ghana, inda hukumomi sun shiga horas da ma'aikatan jinya a larduna da nufin dakile yaduwar cutar corona. Wakilin muryar Amurka a Ghana, Ridwan Abbas, ya aika mana da ƙarin bayani.
Dr. Emmanuel Adeka Adepo na asibitin jihar Accra da shi ma ke halartar taron yayi ƙarin bayani. Mu fa kamar sojoji ne a sahun gaban yaki, kamata yayi mu shirya mu yi jagora wurin yi wa ƙasa faɗa don shi abin da muke yi kenan. A hakika a wannan lokaci muna cikin ba da horon kula da waɗanda halin ciwonsu ya tsananta a jihar sama maso gabas, inda jihohi biyar sun kahallara: jihar Volta, jihar Gabashi, jihar Yamaci da jihar Yamma ta Arewa da kuma babban jihar Accra. Mun taro nan ne don bayar da horo ga ma'aikata da ke a sahun gaba na yaƙi da cutar. Duk waɗannan jihohi da na ambata na samun ƙaruwan waɗanda ke kamuwa da cutar kenan sun zama wurare da za a iya cewa yaduwar cutar na ƙara ta'azzara, kuma ya kamata su shirya wurin kula da waɗanda lamarin nasu ya tsananta kan mu yi tasansu zuwa babban jiha Accra. Dr. Emmanuel ya ci gaba da bayyana irin horo ta kamaimi da ake bayarwa. Muna samun horo ne akan kula da hali wadda ya yi tsanani da ya kama, daga yadda za a sa mutum kan ventilator har yadda za a sanya masa wani iskan na oxygen zuwa sanya masa face mask da dai dura wa mai jinya iskan na oxygen a matsayi daban-daban na mai jinya. Akwai wata dura oxygen kuma wadda ke iya dura lita 15 cikin minti daya ga marasa lafiya da yanayinsa ke cikin tsanani. Don haka waɗannan ne hanyoyi na baiwa mara lafiya iskar gas kan a ɗirya shi kan ventilator ɗin da ke taimakawa mai jinya wurin yin huci. Horo da muke samu kenan don mu kimtsa kanmu saboda akwai ƙarin waɗanda ke cikin matsanancin hali da ya kamata mu shirya wa isowar su mu kuma shirya musu har yau mu kuma gaya wa jihohin su kula da maras lafiyan su da kansu kansu transparency Ridwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Republic a jamhuriyar Niger inda ofishin alkali mai kare muradun hukuma wato Procureur de la République ya gargadi ƴan siyasar kasar su daina amfani da kalaman kabilanci ko na wariyar launin fata babban alkalin yana tunatar da ƴan kasar cewa doka ta tanadi hukunci mai tsani ga duk wanda aka kama da aikata irin wannan laifi wakilin muryar Amurka Ayyamai Sirwan Barma ya kuma na da ƙarin bayani
a wata sanarwar da aka rarrabawa kafafen yaɗa labarai kofinta mai dauke da sa hannun babban alkali mai kare muradun hukuma Procureur de la République a kotun birnin Yamai mai shari'a Mamman Tsayebu Isa ya ce yana bin diddigin abubuwan da ke faruwa a yakin neman zaben da ke gudana a yanzu haka a nan Niger saboda haka ya tunatar da ƴan siyasa da ƴan farar hula da dukkan ƴan ƙasa cewa kundin hukunta masu laifuka a ayar sa ta 102 ya tanadi hukuncin zaman kasan shekaru 5 tare da haramcin zama kasar Niger ga duk wanda aka kama da laifin nuna ɗabi'un kabilanci ko nuna bambancin launin fata da jahanci ko toye haƙƙin yin addini da nufin haddasa fitina a tsakanin jama'a dama dai a jajibirin fitar da wannan sanarwa kungiyar farar hula ta kadir ta buƙaci tsohon prime minister Hama Amadu ya roki gafara a wajen ƴan Niger saboda zargin sa da furta kalaman kabilanci a yayin wani taron gangamin dan takarar ƴan adawa a makon jiya a nan birnin Yamai Abdul Mumini Usman shine shugaban wannan kungiya
kawai mu yi wannan sanarwa sai da muka yi verification muka tabbatar da lalle shine abun ya ba mu mamaki ba mu yi tamaha ba wanda kasan nan ta bashi iko kasan nan ta girmatar da shi yanzu bayan yana irin wannan magana ba yiwuwa mu bari mutun ya zo ya tada mu mutane tashi hankali ya kawo mana rikici cikin kasa to muka ce wannan dole mu hito mu ce mishi ya tambayi gafara muka tambayi Mamman Usman yayin san takkan shi da wannan zance
sai dai wani jigo a jami'ar Madal Lumana ta Hamma Ahmadu wato Alhaji Lawali Salisu mai lakanin leshe ya ce an yi wa kalaman tsohon prime minister mummunar fahimta
babu wani furuci da Hamma yayi wanda za a cewa yau ya hito ya nemi gafara ga ƴan ƙasa ko kuma Mamman Usman ya jaye kanshi daga cikin lamarin da ake yau da Mamman Usman da son excellence Hamma Ahmadu sun hade kansu dan su ceto kasar nan bisa yanayin da aka sanya ta ciki wasu mutane ba za su mai damu baya ba ce ku ce ni na ƴan baran da haya da aka dauko ban ga abin cece ku ce akan wannan ba in ba mutane suna son su mai duk abin da ke gurin su ba nakan sun tsari akan zaben da ke gaban mu
sanarwar ofishin alkalin ta kara da cewa aya ta 171 ta kundin hukunta laifuka ta tarije talar jika 50 zuwa jika 500 na sefa ga duk wanda ya soki hukuncin kotu ta hanyar rubutu ko kuma a bayyane duk da yake a dunkule aka yi wannan tunatarwa wasu na ganin daga yanzu ci gaba da cece ku ce akan halaccin takarar Bazu Muhammad da ake zargi da mallakar jabin takardar shaidar zama dan kasa tamkar wani fito na fito ne da hukuma
wannan zancen nationality da ake nan ake ta yi zancen nan an kare shi kin da cour constitutionnel ta dauki decision babu zancen nan ya kare ya kamata justice ta dauki aikin ta ta yi aikin ta
a ranar 21 ga watan February da muke ciki ne talakawa miliyan 7 da kusan 500,000 da suka yi register za su raba gardama a tsakanin dan takarar ƴan adawa Mamman Usman mai fafutukar samar da canji da na bangaren masu mulki Bazum Muhammad da ke fatan ci gaba da ayyukan da shugaba Isuhu ya gudanar a tsawon shekaru 10 da ya akan karaga Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
wannan shirin na zuwa muku ne daga lambar Washington DC akan mitoci 16.25.31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta View Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a biyahausa.com ko kuma sashihausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
noma tushen arziki
noma
Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa a cikin shirin namu na wannan makon za mu kawo muku tattaunawa da wani matashi wanda ya tashi tsaye wajen yin noma a karamar hukumar Babura ta jihar Jigawa da ke arewa maso yammacin Najeriya matashin ya fi mai da hankali kan noman kankana da ribi wanda ya bayyana irin kalubalen da manoman kankana suke fuskanta. Ana yayi kira da gwamnati da taimaka musu. Ga dai yadda tattaunawar ta kasance da wakilin Hauwa Umar, inda ya fara gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Sadiq Abdulaziz, dan karamar hukumar Babura Jigawa State, kuma mazaunin jihar ne, kuma ni manomi ne a wannan karamar hukuma.
Malam Sadiq, kamar me da me kake nomawa?
To, mafi yawanci dai abinda muka fi nomawa cash crop ne. Ina noman kankana, ina noman riɗi, ina noman su'u. Dan gaskiya shi nafi kuma shi nafi fahimta.
Ya harkar noma musamman ma a wannan shekaran da masu ma hasashen yanayi suka yi hasashen cewa za a samu ruwa da wuri, kuma akwai lokacin da za a kai ruwan zai yawa sannan kuma ruwa zai dauke da wuri.
Gaskiya muna kalubalantar abubuwa da yawa na matsatsalu idan aka samu irin wannan yanayin.
Yayi amfanin gona komai yayi kyau?
Gaskiya da yawa sun fada a noma musamman ma manoma riɗi.
Me ya faru?
Problem din da ya faru an samu damuna da wuri. So daga ƙarshe kuma ruwa sai yayi yawa, shi kuma riɗi da kankana ba su da buƙatar ruwa da yawa idan lokacin nan su yayi. Dan gaskiya da kankana da riɗi manoman da suka noma wannan abun sun yi asara sosai da sosai. Kuma bayan wannan ma wannan abin da ya faru na COVID-19 din wannan ya haifar mana da matsala mu manoma kankana na Jigawa.
Farwace matsala ya haifar?
Matsalan da ya haifar mun yi noma, alhamdulillah mun yi iya kokarin mu mun noma kankana. Kankana ya zo daidai lokacin da za a fara daukan wannan kankana sai wannan abin na COVID-19 ya shigo. So shigowansa kuma gwamnati ba ta shiga cikin wannan lamarin, domin gwamnati tana ware taki na noman ri'i, noman hatsi, noman gyada, amma ba ta ware na noman kankana. Gwamnati tana ba da makudan kuɗi akan manoma, amma mu manoman kankana ba ta damu da mu ba. Ba ta fahimtar kalubalen da muke samu, kuma muna ɗaya daga cikin manoman da suke hassasa albarka kamar ta yanki, kamar a yankin zamanu kankana ɗaya zai iya tafiya da sama da mutum 40 mutum 50 za su ha a ƙarƙashin sa. Duk shekaran da aka samu irin wannan tsiko ya samu wannan matsala, dukkan su suna shiga cikin wannan matsala.
To ta yaya annobar COVID-19 ya kawo matsala ga noma musamman a wannan shekara?
Yawa, alhamdulillah, kamar mu manoma kankana, domin ni manomin kankana ne, kankana na sani. In muka noma kankana ba za mu iya sayar da ita a yankin mu ba, dole sai baki sun zo kamar daga Lagos, daga Port Harcourt, daga Enugu sun zo sun siya kafin za mu iya fahimtar mu maida abin da muka noma kuma mu samu riba. Mutuka aka ce baki ba su zo sun siya ba, to mu ba za mu iya siyarwa ba. Sannan babu wani kamfani wanda zai iya zuwa kamar ya sai kankana ya canja ta zuwa wani yanayi kamar wani abu. Kamar yanzu manomin tumatur zai iya yankawa, zai iya shanyawa, gwamnati za ta zo ta siya ta zuba shi a gwangwani ta wannan dinsa ta sarrafa shi. Amma shi manomin kankana babu wata kungiya ta gwamnati ko wani kamfani da yake iya zuwa gona yaga kankanarka ta yi ya siya cikin daraja, kuma ya mayar maka da abin da ka iya kashewa a cikin gonar, sai dai kana ji kana gani kayi asara. Iya wanda zaka iya dauka ka fito da ita a nan yankin, ko mota ɗaya ne ka siyar iya ita zaka iya siyarwa, kana ji kana gani kankanarka za ta yi asara, domin gwamnati ba ta shiga cikin wannan tsarin, ba ta damu da shi ba.
Kamar me kake nufi da gwamnati ba ta shiga tsarin?
Yawa, abin da nake nufi kamar misali manoman gyada, manoman hatsi, manoman riɗi, gwamnati tana ba su tallafi na taki, tana ba su tallafi na kuɗi, kuma ta san da su, ta musu rijista. Amma mu ƴan manoma kankana babu wannan rijista da aka yi mana. Sannan gwamnati tana ware taki da magunguna na wannan dan abin, amma mu manoma kankana ban mu da taki da za mu iya ɗauka mu ce wannan taki dan kankana aka yi shi. Dan duk wanda zai noman kankana kawai zai sai takin da ya kwanta masa a rai ya je ya noma da ita. Garin haka kuma kana iya sa takin da bai kamata ka sa mata, sakamakon babu wani kwanzalta wanda gwamnati ta ware wani office na kwanzalta wanda idan zaka noma za a zo a ga ƙasa gurin shin ta kankana ce ma wannan ƙasa gurin, shin ita kankanar ita kaɗai zaka sa a gurin, ko kuma kana buƙatar ka hada ta da wani abin. Su kinga wannan abin ba mu da wani kwanzalta wanda zai nuna mana wannan abin. Sannan idan ka shuka ta kana ji kana gani ta yi kyau, ta yi komai, wani abu zaka zo ka sai magani ka sa mata, sai ka zo kai asara saboda baka da ilimin wannan abin, baka da ilimin wannan abin, kawai dai kayi ne a ko zaka dace. To garin haka sai ka fesa mata magani sai zo ya lalata ta. Sannan baka da ilimin kamar ya zaka prevention din wannan matsalan da ka haifarwa da wannan abin, sai ka kankanarka kana ji kana gani tana ƙasa tana lalata tana lalacewa, kai ta neman masana wanda suka san kankanar, kowa in ya zo sai ce ma abu kaza ne, wannan in ya zo ce ma abu kaza ne, baki zai yawa ka rasa ma wanne shawara zaka dauka. A ƙarshe dai sai dai kai asarar wannan kankanar, babu wani consultant wanda zai iya taimaka maka ta wannan abun da gwamnati ta ware kawai don wannan abu.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu, sai makon gobe za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Sadiq Abdulaziz da kuma wakilin mu Abuja Hawwa Umar, sai Julius Gresham da ta taimaka wajen bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Gaida Muhammad Hafiz Babala, yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aika mana ta hanyar email. Sakon mu na farko fito daga Habibu Abubakar birnin Bayero anguwar Bulalau da Abubakar Salisu Arkime Potescom da kuma Garba na Halikan ba suka ce baki da assalamu alaikum bi Hausa. Tafi yau za mu yi kira ne ga shugabannin kasashen yankin Sahel da ke gudanar da wani taro na kwana biyu a birnin Injamena na kasar Chadi. Da cewa su yi amfani da taron da suke yi wajen bishiyar da sabbin matakan yaki da ƙungiyoyin ta'adda da suka addabi kasashen yankin Sahel. Ba wai kawai su yi taro su shashayi kawai su watse ba. Sai kuma sakon mu daga Mr. Muhammad Ibrahim Mashina daga jihar Yobe ya ce assalamu alaikum bi Hausa. Ya ce hakika mu al'ummar karamar hukumar Mashina dake a jihar Yobe mun yi zaben tumun dare da dan majalisar wakilai wato Honorable Latijani Zanna Zakariya. Shi dai wannan dan majalisar tarayya tunda muka zabe shi yau shekara biyu, amma abin kunya a tsawon wannan shekaru da ya kwashi na wakiltar mu babu wani abu guda da ya mana da sunan shi. Hakika wannan abin kunya ne matuka. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Sani mai langilangi Yauri da Aliyu Usman Takalafiya da Zaidu Bala Kofa Sabo suka ce baki daya muna kira ga hukumomin kasar mu Najeriya da su dauki muhimman matakai wajen kare kasar daga cutar Ebola da ta bullo daga kasar Guinea, ganin yadda har yanzu ba a gama da shawo kan cutar corona dake ci gaba da yaduwa a cikin kasar ba. Sai kuma sakon mu na karshe fito daga Kawo Muhammad ya ce assalamu alaikum mabiyu Hausa. Ya ce mun ji gwamnonin wasu daga cikin gwamnonin Najeriya da jami'an tsaro da sarakunan gargajiya da kungiyar Fulani ta miyatin Allah sun gudanar da taron samun bakin zaren matsalar rashin tsaro da fafan kabilancin da ya addabi kasar a Kaduna. To muna fata wannan taron ba taron shan shayi bane a teburin mai shayi. A sha watsi. Madalla da wannan kuma muka zo ga shirin na karshe wato labarai amma ha a takeice.
To Abdulaziz a takeice, kasuwannin Asiya da dama sun rufe a jiya Litinin da riba mai yawa a cikin takaitaccen cinikayya. Ribar da ta zo ta dalilin kwarin gwiwar fitar da rigakafin COVID-19 da kuma raguwa da ake samu na kamuwa da coronavirus. Kasuwar Nikkei ta kasar Japan ta rufe a jiya yayin da ma'auni ke nuni da ta samu tashi da kashi 1.2 cikin 100. Ita ma S&P ASX ta Australia ta rufe da kasa da dala guda. Sai kuma Kospi ta kasar Korea da TSEC ta kasar Taiwan dukkaninsu sun samu tashi da kasa da dala guda. Wani harin roka da aka kai arewacin Iraki da yammacin jiya Litinin ya kashe wani dan kwangila a cikin dakarun hadaka karkashin jagorancin Amurka kana jika ta akalla wasu mutum tara. Mai magana da yawun rundunar hadakar sojin ruwan Amurka Colonel Juan Maroto ya faɗa da safiyar yau Talata cewa rokoki 14 ne aka harba, kuma guda uku suka faɗa wa tungar sojin sama da ke dauke da sojojin Amurka a kusa da filin saukan jirage na Irbil.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya tayin gabatar da shirin, sai kuma Julie Leda Gresham da ta hada mana sauti, da ma injiniyan mu na yanzu ni Abdulaziz Adili Toro nake cewa sai mun hadu a shirin mu na dare da yarda Ubangiji Allah. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurara shirin yau da gobe domin kuma matasa a duk faɗin duniya.